بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شابيو جوتن رمضان شكرات الودير الذي حدود 40 دبيو ميلا هجرية wanda ya dace da 24 ga watan Afrilu shekara ta 2021 miladiya. Za mu dora kan darasinmu da muka faro wasu zanubai da suke sababa wa iyayenmu mata shiga wuta. Allah ya kare mu, Allah ya kare iyalinmu. Ajiya mun tsaya akan abinda yake cire shi giba yi da wani, yau kuma za mu tashi akan wato karamin luwadi. A larabci suna cire shi al-liwaqatu as-sughra, liwadi ko luwadi karami. Shine mace ta haɗa kai da mijinta ya rinka saduwa da ita ta dubura ta inda ake bayan gida, ba ta inda shari'ar musulunci ta halatta a sadu da ita ba. Kwata-kwata a shari'ar musulunci bai halatta mace ta bari a wajen alaka ta aure ta sunna mijinta ya rinka saduwa da ita ta inda Allah ya haramta ba, shine su rinka kaman duwadi, kamar yadda namiji yake zuwa ya bada kansa a rinka luwadi da shi, dan uwansa namiji ya luwadi da shi, wannan haramun ne. Ya halatta mutum ya amfana da matarsa ta ko'ina, amma an haramta alaƙar auratayya ta dubura. Kuma wajibi ne ga mace kada ta yadda ta yi muwafaka da goyon bayan mijinta akan wannan saban Allah. Idan ya dage ya ce sai ya yi hakan da ita, to duk yadda za ta yi ta kubutar da kanta daga wannan zunubi kar ta yi. Allah ya kawo mu lokaci, Allah ya kawo mu zamani da mutane ƙarancin tsoron Allah ya yadu a cikinsu, ta yadda wani kwata-kwata baya neman matarsa ta hanyar da ta dace, sai ta wannan hanyar dai da aka haramta. Akwai mutumin da aka kama shi, wata ran matarsa an kai ta bata da lafiya asibiti, aka je aka samu gaba ɗaya ya lalata mata dubura, ya sa mata cuta, ciwo ya kama ta ta duburarta. Aka ce me ya faru, sai ta ce tunda ta yi aure bai taɓa neman ta ta gabanta ba sai ta baya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya sauke. To wannan wani karamin luwadi ne kamar yadda malamai suke faɗa, Allah ya musu rahama. Malamai suka ce idan an yi mazanta sai ya yi haka da ita, fa in asarrafa laha an tatruka albayt, ta bar gidan ta fita ta rabu da shi. Idan ya matsanta a haka, to ta nemi ya sake ta su rabu, don kuwa haramun ne wannan, kuma namiji ba shi da haƙƙi akan saduwa da matarsa a irin wannan yanayi mara kyau. Allah ya kiyaye. laifi na biyu a yau har yanzu a cikin mata akwai waɗanda suke bari mazajen suna kusantar su a lokacin da suke al'ada shine ityanul ha'il zuwa sadu da mace tana cikin jinin al'ada haramun ne mace ta bada haɗin kai ga mijinta ya kusance ta fil haid barma tsinuwar Allah ne akan ta duk matar da ta yadda mijinta ya kusance ta lokacin tana cikin jinin al'ada to an tsine mata albarka an nisantar da ita daga rahmar Allah tabaraka wa ta'ala saboda wannan laifi da ta yi ya zo a cikin hadisi ingantacce riwayar Imam Ahmad da Abu Dawud da Ibn Majah da Imam Al-Baihaqi mal'unun man atamra'ata man atamra'atan fi dubriha sinanne ne duk wanda ya je wa wata mace ya sadu da ita ta dubrasta wanda ya sadu da mace kamar yayin luwadi da ita Allah ya tsine mai albarka a wata riwayar la yanzuru Allahu ila rajulin jama'a imra'atan fi dubriha duk mutumin da ya sadu da matarsa ta dubura ko kallansa Allah da zai yi ba ranar tashi alƙiyama Imam Tirmidhi da Ibn Hibban sauran su karwaito hadisi wannan hadisin dai yana magana akan namiji saboda ana ganin kamar namiji ne yake wa mace tilas amma malamai suka ce akwai matan da su ma suna ba da haɗin kai duk wacce ta ba da haɗin kai ta yadda da amincewarta da yadda ta ake haka da ita ta ma hukunci ya safe ta wannan hadisin saduwa da mace ta dubura kenan to sai kuma na haila man ata ha'idan aw imra'atan fi dubriha duk wanda yayi sadu da mace tana al'ada ko kuma ya sadu ita ta dubarta ko kuma mutum ya je gidan boka ko ta je gidan boka fa saddaqahu faqad kafara sai ta gaskata bokan ko ya gaskata bokan to ya kafirta kun ga zanubin babba ne ko kuma bari amimma unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam mai wannan aiki ya barranta daga abin da aka sauka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuta kuta mana yayi fito na fito da alqur'ani malamai suka ce kamar yadda yazo a cikin littafai na fiqh da kuma wasu daga cikin hadisai duk mutumin da ya sadu da matarsa ta dubarta to sai ya je yayi sadaka da rabin dinari kamar yadda yazo a cikin hadisi akan mai haida wannan magana malamai ne saduwa da mace ta dubura bayan tuba sai kai sadaka da rabin dinari to Allah kiyaye abu na gaba cikin laifuffuka musu da jayayya da ƙaurecewa juna irin matan da suke da zuciya da gaba har an mana tambaya ma akan wannan gaba da juna da ƙaurecewa juna a daina magana da juna yana daga cikin manyan zunubai mace da mace su rinka yin mukhasama jayayya da musu da daga sauci wasu ma sai an raba su har ya kan kai ga wato daga hannu ko kaiwa hannu da duka fada kenan duk fada duk jayayya duk musul da aka yi da juna to kada a yadda a kaurace wa juna sabar kwana uku in ma zaka yi musu ko zaka yi fada da wani ko zaka kaurace mai zaki rabu da ita to kire na kula ta to kare wuce kwana uku ki mata kwana ɗaya kwana biyu kwana uku shikenan ya isa manzo Allah ya kwatanta kaurecewa juna da kiwaye yiwa juna magana duk wanda ya kaurecewa dan uwansa a shekara guda to daidai yake da ya kashe shi duk wanda ya shekara baya kula dan uwansa to kamar ya kashe shi ne hadisi Imam Ahmad da Imam Bukhari a cikin Al-Adab Al-Mufrad man hajara akahu sanatan fa huwa kasabki damihi wanda ya kaurace wa dan uwansa shekara guda kamar ya zubar da jinin sa malamai suka ce mace ta kaurace wa ta kusa da ita shi yafi munin zunubi kamar ta kaurace wa kishiyarta kamar yadda ake samun wasu kishiyoyi ba sa magana da juna wannan kishiya ba ta magana wannan shekaru akwai kishiyoyin da ko haduwa ba sa yi ganin juna ma ba sa yi wani yana da mata saboda fadan da suke yi in zai kai su unguwa ba sa haduwa a mota daya saboda bala'i sai dai ya dauki wannan ya goya ta ya kaita ya sake dawowa ya dauki wannan ya goya ta ya kaita ya fara daukan mai girki ya kaita sai ya dawo ya dauki mara girki ya kaita kuma duk gida ɗaya za su ce kuma wuri ɗaya za su ce ba za su haɗa mota ɗaya ba saboda mugun hali da shegiyar gaba da ƙiyayya da juna wannan haramu akwai wanda ko baki aka yi a gidan ba su haduwa a yi baki a gidan da za su so su gan su wallahi ba su taɓa haduwa ba saboda baƙin kishi wannan haramun wannan kishin yakan jawo har ya kai ga gaba da ƴaƴa a junansu idan yaran suka gane ba ta kula uwarsu su ma sai su daina kula ki wannan yana faruwa ki ga kina faɗa da ƴaƴan mijinki saboda faɗa da uwarsu da kike yi daga baya kuma ƴaƴan su ya junansu ƴaƴan kishiya da ƴaƴan kishiya a yi ta faɗa alhali ubansu ɗaya saboda wannan mugun zunubi da ku mata kuke aikatawa da yawan ku wasu ba sa tsoron Allah dangane da abin da ya shafi kyautata zamantakewa da kishiyoyinsu malamai suna cewa wa mukhasabatul ummi aw al abi a'zam wa adha akan yi musu akan yi jayayya da uwa wata da uwarta ake suke jayayya sai an raba su to wannan kam ya fi girman zunubi kuma ya fi muni duk wacce aka kama ta tana fada da uwarta tana jayayya da uwarta tana gaba da uwarta to sunanta wannan ta shiga wuta kin yi asara kin tabe kuma ina gaya muku wallahi ana mana fatawa ana tambayan mu dangane da irin wannan hukunci din ki ga mace ba ta ga wuka ba ta ga maciji da uwarta wata ta bugo waya tana kuka ta ce mahaifiyata ta tsane ni ba ta sona ta tsane ni ba ta sona ta tsane ni tana faɗin maganganu marasa kyau akan uwarta ni ce mamaki na ce kuma ita ta haife ki tace wallahi mahaifiya ta ce amma halin ta bai da kyau mace ce mai fitina mace mai bala'i wannan ƴa ce take gaya wa uwarta haka to ga sun dai ayan kuna ai ba kuna gani akwai ciwo kwarai da gaske ka haifi mutum ya iya daga harshe a kanka akwai damuwa matuƙa a zo yau a ce ana sulhu tsakaninka da uwarka ko tsakaninka da ubanka ya ku iyayena mata ku ji tsoron Allah ku kyautata mu'amalar ku da ku da iyayenku idan kuka munana mu'amala da iyayenku ku tabbatar ƴaƴanku za su yi haka da ku abu na gaba jifan juna da kalmar kafirci shi ma kofa ce ta shiga wuta ga mata yanzu mace za ta iya cewa ƴar uwarta kafirin banza ko ta ce ƴar wuta ke dai ba yahudiya ce ko kuma ƴar zina mazinaciya ko mushrikar banza mace ta bude baki ta gaya wa ƴar uwarta wannan saboda ana fada ko ana musu wannan haramun ne annabi yana fada man qala li akhihi muslim ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma duk wanda ya gaya wa dan uwansa yace ya kai kafiri to kalmar kafircin nan ba ta faduwa kasa banza yawo take dole ta fada kan daya a cikin su idan wacce aka jifa ba kafira bace to tabbas ke da kika yi jifan kin zama kafira duk wacce kika ce mata kafira kuma ya tabbata ita ba kafira bane to ke kin zama kafira ke raja al-hukmu ila al-mutakallima hukuncin ya koma kan wacce ta yi magana abu na gaba cutar da ƴar uwa makociya cutar da makota kamar yadda aka turo mana takarda a nan aka yi mana fatawa wata mata tana faɗa da makociyarta sun yi shekaru ba sa magana ba fa kishiya ba makociya yana daga cikin mafatihun nari makullai ko mabuɗai da ake shiga wuta da su shine faɗa da makociya ƴar uwarki makociyarki ki rinka faɗa da ita kina cutar da ita ta kowace hanya daga cikin hanyoyin cutarwa hadisi ya tabbata fatar annabi ya rantsuwa yace wallahi la yu'minu wallahi la yu'minu wallahi la yu'min wallahi ba zai imani ba wallahi ba shi da imani wallahi bai imani ba wannan mutum ne aka ce waye wannan ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ce alladhi la ya'manu jaruhu wa wa'iqahu wanda makocinsa bai da aminci akan sharrinsa bawa'iq jam'i ne na ba'iqa ba'iqa shine dahiya a larabci ad-dahiyatu bawa'iqahu kaman a ce shururahu sharrinsa shine kuma gawa'il bawa'iqahu gawa'ilahu bawa'iqahu shururahu wa dahiyatuhu duk makocin da yake jin tsoron dan uwansa makoci zai cuce shi to wannan wanda ake jin tsoron zai cuta to bai da imani inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wata riwaya annabi ya ce ba zai shiga aljanna ba duk bawan da makocinsa bai da aminci da shi baka da garanti akan makocinka zai iya hada baki da shi a cuce ka kamar yadda yanzu abin da yake faruwa kenan makocinka zai iya ma sharri makociyarki za ta iya miki sharri akulla ma bala'i. Manzo Allah ya faɗa cikin hadisi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jarahu, wanda ya imani da Allah da ranar ƙarshe kada ya cutar da makocinsa. Duk wanda ya imani da Allah, duk wanda ya yarda da ranar ƙarshe, to kai ya cutar da makocinsa. A wata riwayar Annabi cewa yi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyusin ila jarihi, ya kyautatawa makocinsa. Hadisin Bukhari, riwayar Imam Nasa'i da Abu Dawud, duk suka rawaito wannan hadisi. Laifi na gaba da yake kai mata wuta, matar da ake haɗa kai da ita bayan an sake ta suke uku, ta je ta yi auren kisan wuta. Laifi na gaba, auren kisan wuta. Al-muhallilatu wal-muhallilatu laha, yana daga cikin zunubi laifi babba da yake kai mutum wuta, mace ta je ta yi auren kisan wuta, ta sani mijinta ya sake ta saki uku, ba aure a tsakaninsu, amma sai ta je ta shirya da wani namiji, ko ma ta sa ƙawarta ta sa mijinta ya neme ta ba don ya aure ta ba, don a ce sun yi aure kawai a zahiri, har kama faki a baki ne, ta sa ƙawarta ta sa mijinta ya neme ta, a zo a yi duk abin da za a yi kamar gashi an ɗaura aure da komai da komai, amma ashe aure ne yake son ta. Idan ta tare a gidan ba zai sadu da ita ba. Ya zo a cikin hadisi, la'ana Allahul muhallil wal muhallila la, hadisi Ibn Mas'ud, Imam An-Nasa'i rawaito shi a cikin Al-Mujtaba, duk wanda ya aure dan ya halatta wani da wanda aka halatta masa din, Allah ya tsine musu albarka. In namiji ne, ya je a hada baki da shi, ya je ya auri mace don ya halatta mata ta koma gidan wancan mijin da ya sake ta sake uku. Su hada baki da tsohon mijin, sai ce don Allah za a daura aure, za a bada sadaki. Wani lokacin ma tsohon mijin ne yake daukar nauyin auren gaba daya, amma da Allah in ta tare karka sadu da ita. Sun riga sun gama an biya shi kudinsa, ita ma ta sani shi tsinan ne, ita ma tsinaniya. Ina mata masu auren kisan wuta da ku nake yau? Wannan tsiyar tana faruwa da yawa, ba sau ɗaya ba sau biyu ba, sai mace ta je ta yanka rashin mutunci da rashin kirki lokacin da take tare da mijinta, ba ta da kimtsi, ba ta da haƙuri, ba ta da tunanin igiyarta uku ne kawai, ta je ta yanka tsiya, mijin ya sake ta. Wata kan ta ma sani yanzu igiyarta biyu saura ɗaya, ya ce in kika fita daga gidan nan a bakacin aurenki, ta ce sai na fita, kuma ta fita. Ya zo ya ce ya sake ta, kuma ta zo ta fashe da kuka, kukan munafurci, kukan rashin tsoron Allah, kukan tsiya, ke ba abin tausayi ba ne. So ya kamata iyayena mata su yi tsoron Allah, auren kisan wuta, auren kisan wuta haramun ne. Akwai waɗanda suke dillanci, dillanci, dillanci suke akan harkar auren kisan wutan nan. Allah ya sauya. daga cikin laifuffuka na gaba wanda suke kai mata wuta akwai wato dabi'a da mutane suke da shi mutum ya je ya bata ko ta je ta bata matar wani a idan mijinta bata matar wani a idan mijinta dan ya sake ta bi muhawalati at-tafriqi bayna rajulin wa zawjatihi kokarin yaya zan raba wane da matarsa yayanki yana da mata kuna gaba da matar yayanki sai ki je ki ta mata sharri a wajen uwarki da ta haife ki ita kuma uwar ta kira yayanki ta zazzage shi ta ce ba ni ba kai in ba karbu da wance ba ashe kanwar miji ne ta je ta yi zuga a wajen uwar miji dan a sake matar to shi ma wannan kofa ce ta shiga wuta ana yi kuma yi ana yi da yawa yanzu lokaci ya kai ga wallahi a wani wurin an fi jin tsoron sharrin kanwar miji akan uwar miji don kanwar miji za ta iya kashe miki aure yar miji ma tana iya kashe aure saboda za su je su bata matar a idan mijin in ba mutum yana da kimtsi da nutsuwa da bin abubuwa cikin wato tunani ba wallahi danginsa sai su zo su raba shi da matarsa za a je ne a haɗu a taro na ƴan uwa da dangi a yi ta zagin matarka a ɓata matarka a ci mutuncin matarka kuma a kira ka a ce ana son ganin ka mu dai duk a dangi mun yi ittifaki mun yarda wallahi tallahi aurenka da wance ba alheri ka rabu da ita kawai mu gaskiya ba za ka zo ta mana bala'i ta bata mana suna ba kuma wallahi sharri ne kurum kar wani namiji ya yarda wai ƴan uwansa su zo su zuga shi akan matarsa su ce ya sake ta ba tare da yayi bincike ya tabbatar da laifin matar da ba kuma ko laifi ta yi a yi mata uzuri ta gyara akwai uwar da zaki ga kullun ta maida matan ƴaƴanta maza kishiyoyinta iyaye mata dattawa ku daina mayar da matar ɗanku kishiyar ku ce ba kya magana da ita kina jin haushinta in kin ga ta canja a tabba in kin ga ta a koshi ta yi bulbul ki ce shi igiya duk ta ji ta ƙara da shi shi yana ramewa ita kuma tana ƙiba har haka ake faɗa iyayena mata kun san cewa yanzu in za a je gai da uwar miji an daina sa a tabba holan kin isa za ki je gai da uwar miji ki je ki sa a tamfa sufa ki saka holan kin isa za ki je gai da uwar miji ki taba kwalliya ki saka dinari ki saka takalmi mai tsada wallahi in ta kafa miki idan na kurulla ta kafa miki na mujiya to bayan sati ɗaya sati biyu sai kin ji mai gidanki ya zo yana magana dan cewa za a yi to ashe ya kare akan ki har holan yake sa miki har su ba ke dinka miki kishi annan mijinki mata za su yi kishi ne to ina baki shawara a irin wannan zamani idan kin san kina da fitinanniyar uwar miji ai hakuri da wannan kalmar to in zaki tafi ki nemi yar atamfarki nichim wax dinki da 1,200 ki mata guga ki tafi ki je ki gaishe ta ki mata hidima ki dawo wanda zaki tafi wani guri ta same tsadar amma matukar zaki rinka chafa kwalliya kina sa a tafurfinki masu tsada da mai gidanki sai miki kina zuwa wajen mahaifiyarsa to ina tabbatar miki aurenki ya kusa mutuwa kai ana sha'ani a kasar da Allah sauki kina gashi nan ta ko ina bala'i daga sama har ƙasa Allah sauki Allah ya kawo lokacin da yau koran uwar mijinki ke yi dan za ta iya miki sababin lalata aurenki akwai uwar mijin da fa ita take sakin auren ma eh ta sake ki to hajiya har kin samu igiyar aure a hannunki zaki saki ta sake matar danta kuma dan yazo ta gaya masa na sake matarka shi kuma yaje to yanzu ya zo ai wata ta riga ta sake ki ni yanzu wannan al'amari dole kai biyayya wa iyayenka wa ya gaya maka a nan gurin haka kawai tsohuwa a zo a ziga ta baka yi bincike ba baka bi sassala ba lalle mahaifiyarka mahaifiyarka ne amma sai ka ce hajiya a yi haƙuri bari na yi bincike to ya kamata ku sani cewa igiyar aure tana hannun miji ne kuma dan Allah iyayena iyaye mata su rukunai kenan don Allah ku yi haƙuri ku daina sa ido su ruka banda sa ido ruka banda sa ido ai haƙuri na taba ga muku wasu shekaru a karatun da muke yanan wani ya taba bani labarin wato wata surka yanda ta sa danta a gaba ta kitta kyalin shi ya huta ta kitta kyalin matarsa ta huta sai dare yayi sun shiga sun kwanta da yake a gida ɗaya suke sai ta samu torch light ɗinta mai lafiyayyen batir ta daga labule ta daga window ta haska su ta ce ta shi ka siyo min kanzir garbe 12 da rabi garbe 1 garbe 2 tsohuwan nan za ta haska toci ta ce a je a siyo mata kanzir wata kuma cewa dan yayi wallahi coca cola take cewa za a siyo mata zo ka siyo min coca cola nake so zan sha wai ashe tsabar mugunta ne wai dan ta haramta wa wannan matar jin daɗi da mijinta tunda ya keɓanta da ita suna cikin ɗaki da daddare bari ta taso shi ta sa shi aiki hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billah Allah ya gyara mana halin jama'a iyayena mata manzo Allah yana cewa man khabbaba alam ri'in zawjatahu aw mamlukahu fa laysa minna duk wanda yaje ya bata matar wani a idan mijinta ko ya bata bawan wani a idan mai gidansa baya tare da mu kwata kwata inji annabi rahama hadisin imam abu dawud da imam ahmad da ibn hibban duwar abu huraira so ki sani idan kina da dabi'ar zuwa ki bata matar wani a wajen mijinta ke ma ina ce miki gaskiya kin shiga uku kafin na fara cewa kin shiga tara ku daina yi bai da kyau iyaye da mata ke yanzu mata aure ne ba za ki taɓa jin daɗin aje a zuga mijinki ya ɓata ki ba kuma wannan laifi ana yawan samunsa tsakanin kishiya da kishiya idan kishiya ta samu karɓuwa a wajen miji to lokacin za ta yi amfani da wuƙarta ta yanki kishiyarta harshenta da bakinta ni dai zaman gidan nan Allah ya sani ina son ka ne ina maka biyayya nake zaune a gidan nan amma Allah ya sani abubuwan da ake a gidan nan baka sani ba ina tausayawa rayuwarka baka da a gidanka baka da mulki baka da sarauta ba a tsoranka a gidanka kana gani muna gani da idan abokiyar zaman nan nawa tana shigo da maza gidan nan ranan mata zo an dauke ta da mota an tafi da ita kuma nan ba abinda ba a yi ga mata da take alaka da su wance ta zo a ranan nan a gidanka ba abinda ba a yi ba ni ne na zuba musu ido tunda matarka ce ka auro ta kana son ta shikenan amma ni Allah ya sani kaunarka da son ka ya zauna da ni a gidan nan amma in dai wannan matan ne ni ba abokiyar zama ta mace shi kuma miji in mai rauni ne sai ya ce Allah to ya aka yi kaza sai ya saki jiki ayi masa gulma daga nan kuma ya je ya rufe wacce rai kama zaki cici mutuncinta din namijin da yake daukan zance daga kishiya ya yi hukunci wa ɗaya kishiyar ba tare da ya yi bincike ba to zai zama azzalimi zai zama azzalimi idan matanku kishiyoyinku mana mata sun kawo kukan kishiyoyinsu to dan Allah maza ku dinga bincikawa rauni ne namiji ya zauna yana karɓan zance daga abokiyar zaman matarsa galiban mata ba sa yi wa junansu adalci galiban ba sa yi wa junansu adalci kuma mace abu ne mai sauki ta yi abin da za ta yi ta kori abokiyar zamanta ita kuma ta mamaye gida wata ta yi kulle-kullen da aka ta yi an sallami kishiyarta an ba ta takarda kwana ta yi ta yi da tana murna tambaya ma take yi wa mai gidan wai yaushe za su kwashi kayan nata ne a'a ke ma wata ran a zo a ce yaushe za a kwashi kayan ki an kwashi kaya ranar da aka kwashi kaya ta je ta ɗebo kayayyakinta ta zuba a ɗakin kishiyar ta mallake gida har suturmi ta saka da suturmi da taɓarya ne da su tsohuwar katifan yara masu kudaden kwance da menene aka tura wasu yaran a ce su koma suna kwana a nan Allah ya ba ku ɗaki babanku ya kori kishiyata ta mallake gida makirci a wajen mace makirci a wajen mata wasu daga cikinku halinsu ba yi da kyau ba ki sani duk abin da kika je kika yi wa wata ke ma kina hanya kamata dinu tudanu wal jaza'u min jinsil amal laifi na gaba yada sirrin miji musamman sirrin kwanciya ta alakar auratayya haramun 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 ana iya samun wani namijin bai da lafiya watakila baya iya wadatar da matarsa watakila kaza watakila kaza ana iya samun wani namijin iya kwanta bacci yana yin wasu abubuwa sai ki ga matarsa mara kimtsi mara hankali sai ta je tana gaya abokananta a gidan yini wata take banka ɗaya mijinta a gidan yini wata za ta je da neman shawara ne a wajen ƙawayenta wata kuma kawai haka take ba ta da tsari bayan sirrin kwanciya akwai kuma sirri na rayuwa kowane namiji akwai sirrinsa da shi da matarsa to bai kamata ya zamanto uwarki da ta haife ki ta san komai namijinki ba yanzu matsalar da maza suke fama da shi akan matansu baka isa ka gaya wa matarka wata magana ta sirri ba in Allah ya sa da gari yana wayewa tana rawar jiki za ta je gidansa gaya wa wata wata kuma in ba ta samu zuwa ba a waya za ta kira ta gaya mata ita kuma uwar da yake ita ma ga ta nan dai ga ta nan ne magulmaciya ne bugo waya ma take ta ce yaya mutumin ma'ana ana neman abu ki ciki a ji mai ake yi za ka ga gaba ɗaya sirrinka yana hannun surukarka wallahi wannan zalunci ne ya ku iyaye na mata ya da sirrin miji to wannan ma bai isa ba akwai wanda wallahi ƙannansu mata ko yayyensu mata suke ɗiban sirrin mijin suna fada kuma sai na muku magana sirrin miji ba ku kun sani mazaje suna da sirrinsu wulakanci ne wannan cin amana ne wannan rashin mutunci wannan ne wannan rashin sani ya kamata ne ki zo ki rinka daukan sirrin mai gidanki kina banka ɗaya shi bawan Allah ya nuna miki ƙauna ya nuna miki soyayya ya nuna miki kaza amma ba ki kiyaye mai sirri musamman akan abin da ya shafi talauci da rashi ba ki iya boyewa sai kin je kin faɗa ki ce ai ba shi da kaza ai ba shi da kaza ai kaza din nan ma da kuke gani ƙarya yake ba nasa bane ai kaza kaza mu yanzu ma zaman hakuri muke a gidan nan ai kaza kaza ai kaza kaza wannan tasa annabi Ibrahim ya zo ziyara a gidan ɗansa annabi Ismail ya tarabba yana ya je daji farauta matar ta bankade sirrin annabi Isma'il gaba ɗaya ta gaya mai da daɗi da marar daɗi. Yake baban annabi ne, ya ga cewa ta yi abin da bai kamata ba, ya ce to idan ya dawo ki ce masa Ibrahimu ya zo, kuma ki gaya masa ya canja ƙofar gidansa. Ya ce haza wassalam, na tafi sai an jima sai wasu shekaru. Annabi ne ya yi wa annabi yare, da haka da annabi Isma'il ya dawo sai ta ce ai wani tsoho ya zo ga sifarsa kaza kaza, ya tambaye ni kaza, na ce masa kaza, na yi mai har da ƙari, na ce mai kaza, na ce mai kaza, na gaggaya masa. Ya ce yana gaishe ka, kuma ya gaya mun cewa in gaya maka ka canja ƙofar gidanka. Ya ce to za ka abi Ibrahim, wannan shi ne babana Ibrahim, wannan mutumin da ya zo mahaifina ne annabi Ibrahim, kuma ke ce ƙofar da ya ce canja ki, ki haɗa kayanki ki tafi gidan iyayenki. Inda me ya jawo mata rashin rike sirri, rashin haƙuri da rayuwa, duk ta bankaɗe shi ta ce ba kaza, suna cikin yunwa, suna cikin talauci, ba ci ba sha, ba kuɗin magani, ba waye ba waye. Yanzu fa akwai matar da fa saboda tsabar lalacewa, Bilal Azimu ko kati ne ba ta da shi a waya, kati wallahi, sai ta buga gidansu ta ce a turo mata kuɗin kati, sai ta ce ai mijinta baya ba ta kuɗin kati. Kin ga ai ta ɓata fuskar mijinta a wajen iyayenta, ta nuna wa iyayenta cewa mijinta baya ɗauka ɗauki, wallahi katin waya. Sai uwar ta ce ni ma wallahi ɗan ɗari biyar ce na saka, bari in miƙe ta rasuwa ɗin ɗari da hamsin. Ake bai kamata ki goyi bayanta akan wannan ba, ya kamata ki bincika in abu sau ɗaya sau biyu ne wannan ba ne, amma sai ya zama al'ada. Wannan ɓata sunan miji ne, ko da ku baya yi ɗin, a koya mata haƙuri, a koya mata sana'a ta dogara da kanta, don wata rana sai an zo an yi wa mijin nan gori wallahi. Wata yanzu idan wani abu take da bukata haka kurin sai ta buga gidansu ta ce da Allah in an yi kaza a turo mata, idan an dafa kaza a turo mata, ba wai badan sha'awa ba, a tsabar kuɗi da nuna cewa mijinta baya yi mata. Wataƙila abun ma bai fi ƙarfin mijin ba, kin ga iyayen sai su ce ai wannan gidan yunwa take, abinci ma daga nan muke kai mata. Billahi Azimu, surukan wannan zamani in ba masu tsoron Allah ba ne, idan mutum ya bari a gidansa ana masa wannan, wallahi sai an masa gori wata rana. Shi yasa wani namijin baya bari a shigo masa da wurgi a gidansa, baya bari wani gidan surukai su zo su kawo mai wani abu ko su yi mai wani abu, baya yadda. Ya ce a bari, na sani nauyina ne zan yi, ko ta rinka bugawa ‘yan uwanta ta ce a taimaki ‘ya’yanta, ai musu kaza, ai musu kaza, ai ubansu baya musu. Da haka kai sai ka zama baka da kima, baka da mutunci a idon surukanka, saboda matarka fitinanniyar mata ce, ta je ta ɓata sunanka a wajen surukanka, kuma ta nuna baka iya ɗaukar nauyin gidanka, ‘ya’yanka ma baka iya kulawa da su, alhali kuma tsabar son duniya ne da rashin mutunci kurin. Ku ji tsoron Allah, ya ku iyayena mata, ku rufe asirin mazajenku, kamar yadda mazajenku ya zama wajibi su ma su rufe asirinku a idan waɗanda ba ku ba. Nashrul mar'a li asrari zawjiyya, ko nashrul mar'a li asrar az-zawj, mace ta zai ta dinga bankaɗe sirrin miji. Komai naka an faɗa. Yanzu wani zai zauna yi wa matarsa lissafi, yana da kaza, ya mallaki kaza, kuma yana yin kaza, yana da kaza, yana da kaza, wallahi duk sai ta je ta faɗa a gidansu. Kannan matarka sun san sirrinka, saboda ka auri tambatsatsiya ballagana, wata shashasha wanda ba ta da kimti, wata hassalaran mai gidanta, sai ta buga ta gaya uwarta. Salari, me ya yi amfanin ki kira uwarki ki gaya mata salarin mai gidanki, don su ga mai nauyi ne ko mara nauyi, ko a ga ta ya za a rinka ziga ta ta zo ta ɗora masa nauyi, duk kuna yi duhalinku ne. Ke mijin naki yanzu yana ɗaukar dubu kaza, ya kasa sai miki kaza, yaya aka yi uwarki ta san abin da mijin ke yake ɗauka, ke kika buga waya kika gaya mata. Kisa wasu mazan ni ban ga laifinsu ba, wani bai zai taɓa barin matarsa ta gane nawa ne salarinsa ba. Wata ta zo tana wai nawa muke ɗauka ne a wata, ya ce muke ɗauka ko nake ɗauka. Wai ita wai
wai ita wai ai irin togetherness din nan ai muna tare nawa muke dauka ne a wata muna bukar Allah so take a gaya mata nawa yake dauka ta je ta buga ta fada yace nawa muke dauka ko nawa nake dauka dai yace ina ruwanki kin nemi ci kin rasa kin nemi sha kin rasa kin nemi sutura kin rasa me yasa kin gane albashi na saboda ki amfani da wannan ki ta mun azaba ko duk mijin da ya kuskure ya yanka wa matarsa ya gaya mata albashinsa to billahi alazim za ku rinka rigegeniya ne da ita akan buri saboda duk wata za ta rinka auna wannan albashin ne tana kama bukatu kawai haka ne ko ba haka bane ya naji shiru ne eh haka kuke Allah ya shirye ku Allah ba ku ikon gyarawa idan ta san yana daukar 50,000 to wallahi duk wata sai ta yi masa lissafin abinda za ta wawari wani abu ita ma za ta ji cewa ita matar mai albashin 50,000 wallahi ta ji ya kai 100 kam dogon buri in ta je za ta rinka sai ta je ta dauko maka takalmin 35,000 ta kawo ta murgude maka baki tana cewa wannan nake so da shi nawa kudin sai ai ba wani tsada bane da shi ba 35,000 ne 35 takalmin 35 a wannan hali da ake ciki ana neman masara yaya kai saboda ka san albashinka ni dai a shawarata duk mijin da bai gama gamsuwa da hankalin matarsa da san duniyar ta ba kada ya kuskura ya je ya banka ɗaya mata sirrinsa na albashi dan wallahi za ta yi maka azaba akan wannan abu Allah shi ne shaida kuma za ta zo duk abin da kai a gidanka za ta rena sai ta ce ai kuɗi kaza yake ɗauka amma dubu abin da yake ba ku amma in ba ta sani ba wani abu ne a sirrance kamar yanzu da matar ɗan kasuwa take akwai wata matar da ta isa ta rutsa mijinta ta ce sai ya faɗi nawa yake ci riba to dan me dan kire na mijinki mai albashi ne malamin makaranta ne ko malamin local government ne ko malamin state government ko malamin federal government ai ko ma'aikacin federal government sai ya ga me yake dauka shi ma wannan abubuwa ne wanda iyayenmu mata ya kamata a yi kokari a kiyaye kuma za a iya samun sabani dan shi fa miji da kike gani fa kudinsa ne yawa da miji kike gani a gida wallahi kudinsa ne da zanar kin tsallaka masa kin shiga masa harkar bayani na kudinsa to zaki ga bacin rai ba ruwanki ki nemi buƙatar ki ta gida da ta larurar yaranki amma ki shiga masa harkar dukiyarsa ki ce ke zaki kaza zaki kaza ki shigo da gorace-goracen ki na duniya wallahi ba za ku daidaita ba kin dauki nasihata kin gyara shikenan idan baki gyara ba ki ka dawo kai laifi na gaba neman saki ni ka sake ni wallahi na ka ci zama da kai aikin banza in banda larura ba me zai zauna da ni da kai dan girman Allah in uwarka haihuwarka ta yi ta hanyar sunna ka ban ta kada haka wata ta gaya wa mijinta wai uwarka ta zage shi wallahi akwai fata wanda aka samu wata ran nima mai mutumin cewa yayi mace ce ta zo tana neman mijinta ya sake ta saboda tsabar gaba da kiyayyar arabu da ita cewa ce idan baka bani takarda ba zina aka yi uwarka ta haife ka ta yanzu wannan in yana da kishi yana da damuwa ai kin ga atake zai bata takarda ni kika zaga ni zaki faɗa an gaya maka dan abu kazan ka to zaki ga abin da zai same ki sai ya rufe kofa ya tafi ba zuciya a ya kamata wannan gaskiya a rubuta mata ko da guda ɗaya ne da ke yi a ce ga tanan ki da yake toya da ke da tsohuwar ki ɗanɗana ki ci ko a bata hutu a rubuta mata hutu ta je ta ɗan zauna a gida wata uku haka sai ta fama da tsohuwarta sai ta fama da yara suna layin banɗaki suna wawar koko a ga ta matsanta ya zaki bude bakinki ki gaya wa mijinki wannan bakar magana me yi miki baki da iyaye baki da surukai baki da waliyai sai ki sa ai masa magana ta hanyar lalama ba wai ki ta dura masa ashar ki zage shi ki zage iyayensa ki ci sai ya sake ki ba na'am zai iya sakin ki amma dai ki sani akwai yaya a tsakanin ku kuma kin yi abin da ba daidai ba malamai suka ce yana da cikin kaba'irin zunubi manyan zunubai kaba'irin ismi an tadluba almar'ata min zawjiha at-talaqa mace ta nemi mijinta sai ya sake ta fi gairi ma ba asin ba tare da wani laifi ba haka kawai wani ta gano asibiti take sha'awarsa za ta aure shi haka kawai ta fita kasuwa ne ta je ta hadu da wani a waya ne ta buga wani ko ya bugo mata a tsohon saurayinta ne ta ji yanzu gari yayi kyau yana samun kuɗi za ta koma wajensa a kaza kaza da sauransu Allah ya faɗa cikin hadisi riwayar Abu Dawud Albani yace sahihi ne hadisin ayyu mamra'atin sa'alat zawjaha at-talaqa fi ghairi ma ba'sin duk matar da tace mijinta ya sake ta ya bata takarda ba tare da wani uzuri mai karbar biya shari'a ba yace to fal jannatu alaiha haramun haramun ne ta shiga aljanna haramun babu ita ba aljanna ba ita ba aljanna tunda ta nemi mijinta sai ya sake ta amma lokacin da namiji yake cutar da mace baya daukar nauyinta baya biya mata bukatunta na shari'a ko baya biya mata bukatunta ta aure ko ya kaurace mata halin sai zama bai da kyau cutar ta kai mata ga to ba laifi dan a nemi ya sake ta ita ma ba ita ya kamata ce ya sake ta ba dan gudun shubha ta sa iyayenta su ce ya sake ta ko ta sa waliyinta yayi wa mijin magana cewa ya sake ta saboda gudun kar ki fada cikin wannan hadisi da cewa mijin ke sake ki amma a irin wannan yanayi idan har mace cutar ta yi yawa zalunci ya yi yawa to ba laifi bane idan ta ce ya sake ta duk kamar misali akwai fatuwar da akai mun kwanan nan wata mace ce tana zaune da miji zalunci ya yi yawa ba abinci wadatacce da kuma kaurace mata a shimfiɗa tace baya alaka da ita kwata-kwata yanda kika san ma'aikaciya ko ɗan shara haka ya dauko ya ajiye ta a gidan ta tace bata san ta yi masa kwalliya ya yaba ba baya yi ba ita yake yi ba ba ta kanta yake yi ba kuma bata san duk abin da miji yake yi wa mata ita baya mata kawai duk tana zaune yaya ga rashin kirki ga ɗabi'a mara kyau an yi ya gyara tace wallahi tana cutuwa kuma gaskiya inda ba dan tsoron Allah ba ga ita ma ta tsallaka ta je ta yi albasha a waje to irin wannan sai iyaye su shiga ko ya gyara ko ya ba ta takarda ya sai ya bata idan iyayen sun ki in kin ga cutar ta yi yawa ki rutsa shi a daki ki ce baki ta kafa ki sallame ki ki je ki idda ki Allah ka miki wani ki je ki aura akwai matan da abin tausayi ne gaba ɗaya rayuwar aure ba su Allah ya haramta musu wato jin dadin rayuwar aure kuta-kuta ba su santa ba saboda rashin sa'ar miji in mace ta kuskura ta fada hannun miji mara kirki to ita kam duniya sai dai ta ji ta kamar a sama take yalalau 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 gaba ɗaya dadin rayuwar aure wallahi ba su san shi ba saboda ta haɗu da miji gugu mara tausayi mara jin kai mara tsoron Allah to a irin wannan addinin musulunci bai yadda mace ta zauna a cuce ta ba bai yadda ba ta nemi ilcinta ta hanyar da ta dace Allah ya gyara mana halin mu ya sa aljanna mu komar mu za mu dakata anan saboda ana nuna mu lokaci yayi abin da na faɗa ne dai Allah ya ba mu lada da kuskure Allah ya mana afuwa in Allah ya sa da gobe za mu rufe wannan babi tunda muka fara magana muke akan wuta insha Allah mun gama jibi kuma zamu shiga aljanna kuma insha Allah da yardar Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh